عليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. إن شاء الله من يقرأ آية تتقص ما تيجي بنت آية تتعلمي وتسمك آية نسنشت بالله تنيني كما تمتعش آية تتقص. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. daga cikin mutane akwai mai jayayya dangane da al'amarin Allah ba tare da ilimi ba, ba tare da shari'a ba, ba tare da kitab littafi mai haske ba. To cikin muke bayani cewa ainihin wa'annan sun nuna akan koda mu ce musu muhawara iwa wanda akan kawo hujja akan ba, domin shi mai jidali da mai jayayya yakan yi ne kawai don ya tabbatar da cewa abin da ya faɗi ya yi daidai. Shi ko in ana batun tattaunawa ne na hankali da ilimi, ana kafa hujja ne don a gane wanne ne daidai. To wanda yake ba tare da ilimi ba, to ba za mu ce yana yin muhawara ko yana kafa hujja ba don gano gaskiya, saboda ba shi da abin da zai iya yaya gaskiyar da shi. Kaga shi wannan mujarradin gardama kawai ke, kila ma ya gano ce ya fahimci cewa shi bai da gaskiya, amma baya son a ce bai da gaskiya, saboda sai ya shiga gardama na ba dalili. To in ku ainihin idan ya zama mujadala ana yi da ilimi, to sai mu ce yana da kyau wannan, koda sunan shi mujadala ne, wajadilun billati hi ahsan. In wannan ne sai mu ce to ba shi ne abin gudu ba, in za ka kawo ba a kafa hujja. To ya idan da me ake kafa hujja? Ilimi, huda, kitabin wani, ba sanan guda uku da waɗannan ne ake kafa hujja. To in dangane da, in za ka magana dangane da al'amarin Allah, to dole zama kana da wayannan hujjojin. In ba ka da shi, to dama ainihin sai dai ka sa kanka a halaka kawai. To har nan shi mashari yake cewa ainihin su wasu na cewa ainihin ilimi ana sanin shi ne kawai ta hanyar tajirba, shine tajirba, shine gogayya, kamar a yi bincike a gano abu. Sannan kuma wasu na cewa a akal ne kawai, ana dogara da hankali ne kawai. To amma wannan ya nuna cewa ana yi da duka biyu, amma kuma akwai wani dole, shine huda da kitabun munir. To huda da kitabun munir, ilimi kam ana iya yaye, ana iya bincike a gano ta hanyar tajirba, ko ana iya bincike a gano yanzu kamar bincike da ɗan adam yake ya gano yansu abubuwa da dama ta hanyar nan, yake ta ƙere-ƙere, yake ta ƙirƙiro abubuwa daban-daban, duk ma yake ma wannan ilimi. To yaye ilimi a binciko abu, aka tattaro shi, aka hujja da shi, wannan janibi ne, amma bai wadatar ba. Akwai bukatar huda, shari'a. Shari'an nan, to shi kuma ya shari'a yake, shi kuma akan bincika ne, akan je laboratory ne a experiment a gano shari'a? Ina kitabun munir ba, duka su kaga su biyun nan wahayi ne masdarin su, kuma Allah ta'ala ne ke sanar da manzanninsa, su kuma su isa. Sannan su kaga sai in an same shi daga tushe, to sannan sai aka hujja hada da ilimi. To baka samun ilimi ya saba ma, baka samun ka in ce wahayi ya saba ma ilimi, ko ilimi ya saba ma wahayi, sai dai in ilimin ba gano shi ba sosai, don shi wahayi din yana ya tsoro ne akan haƙaiq. In yi magana kan wani abu, ko da wanda ya shafi rayuwa ne, to bincike wata na sai ya nuna haka nan ne. Amma bincike in har suka yi karo da wahayi, to sai dai ba a gane wahayin ba ne, ko ba ko kun binciken bai binciko ba, an ba ka ba su karo inda ilimi ne. Akwai wasu mutane suna yaɗa waɗansu maganganu, su karɓa cewa wai me, ko shari'a suke cewa, ko shari'a, ko addini suke cewa sabanin hankali, shari'a sabanin hankali. To lalle ba haka ba ne, wani mai faɗin haka nan bai da hankali, sam shari'a ba ta saba ba hankali, sai dai hankalin in ta saba hankalin kai ma hukaci, don ta tsoro akan hankali din. sai akwai za su saba mu hankali, sai dai akwai wasu abubuwa wanda yake hankalinmu ba zai iya ganowa ba, wani su kumce kumce ba za mu san dalili ba, saboda haka sai mu dogara cewa to tunda dai Allah ya ce kuma Allah ba mutahimi ba ne, sai mu bar mishi abin shi. Amma bayanin nufin ya saba mu hankali kenan. Alal misali kamar yadda Imam Ja'far Sadiq yake kafa wa limamin Qiyasi da cewa da sallah da azumi wanne yafi, sai ya ce sallah, sai ya ce to me yasa Allah ya ce mace in ta yi halar da watan azumi ta rama azumi amma bai ce ta rama sallah ba, sai ya ce kar ka sa Qiyasi a sha'anin addinin Allah. To kaga wannan abin da zamu iya cewa shine akwai wani koyayyen hujja wanda kuma hankali zai iya yayewa amma ba hankalin kowa ba. Hadda Imamul Muqayyisi hayayi hankalinsa ya kiyansa ba zai gane ba, amma ba yana nufin ya saba ma hankali bane, ko ba lura ba hankalin ma yawa wani ko duk hankalin mutane ɗaya ne. Saboda idan ka ce shari'a ta sa wa hankali, ta sa wa hankalin kai ma'aukaci, amma ba ta sa wa hankalin masu hankali ne ba. To da akal na makal an arena da nashi daur din, don haka ne Allah ya mana hankalin, yana kuma kafa mana wajen ne shaku baba, afala ta aqilun, afala ta tafakkarun, afala ta tafakkarun, ashe akwai mawdu'in na fikir da zikir da akal, kuma ka bosa ba me zai sa Allah ta'ala ya kafa mana hujja da su. To amma sai da shiriya na wahayi yawa. To shi wannan mai gaddama din da yake, shi gaddama yake ba da hujja ba, shine aka subata shi da fani ittihi li yudilla an sabilillahi, wa shi jinjal ne da yake ba tare da ilimi ba, ba tare da huda ba, ba tare da kitabin munir ba. To sifan shi shine fani ittihi, mai daga kai, da na ce masa kai ne ittihi shine jalib, ana cewa a janibinsa ne itfihi, ko yana iya daukan ko nan ya ce ko awar raqaba, ko yana daga wuya, amma makinaya ne ga girman kai, mai girman kai muna cewa yana daga mene, yana daga wuya, duk muka ce yana daga kai ne, ko shi yasa muka ce masa girman kai, wato yana ji shi wani abu ne, saboda haka in yana da ko wani sai a ci awa wannan akwai daga kai. Yawato yana ganin shi a saboda wani yana ganin ya fi ƙarfin mutane, ya walakan yana ganin su ya fi su daraja, yana ganin su balakantattu, sai wani ɗaga kai ko kallon su ma baya. To a ɗabi'a mai girman kai ne. To shi wannan sai aka sifata shi da fani itfi, yana mai ɗaga kansa, na ce mishi kai ne ko da ke ba kai itfi yake nufi, janibi yake nufi. To janibin ɓangaren da yake ɗaga mene ne, a kinaya da Bahaushe yana ce mishi kai ne ɗaga kai. To yana yin wannan gaddaman nan saboda menene, liyudilla an sabilillah, din ya karkatar da mutane ga barin tafarkin Allah, dama abin da yake nufi ke shi, yana ganin idan aka sa hujja wanda shi za a kafa hujjan nan ya zama shi ba shi ne ke da galaba ba, to kaga za a rinjaye shi kenan. Irin su ne masu cewa awunzila alaihi dhikru min bainina, yanzu Allah ya rasa wanda zai aiko, ga wani manyan dattawan gari, sai ya aiko wani maraya wanda yake ba san shi da dukiya ba, kuma ba dan majalisa ba ne, ba shi a darun nadawa ba, ba shi a cikin manyan dattawan gari, kuma suka ce me yasa ba a saukar da wannan alqur'ani ga wani mutum ɗaya daga cikin wayannan alqaryu, mutum biyu daga cikin wayannan alqaryu manya ba, an ce akwai wani babban mutum a Makka da wani babban mutum a Taif, to su ne ake jin koyon su manyan mutane. Kaga sai Allah ma yana cewa me zai sa shi ba za a turo mishi wahayin ba, sai a tura mu Musa tunda shi ne babba. To shi ne shi wannan mai jayayyan da yake yana kafa hujjoji ne waɗanda suke ba hujja, domin shi a wurin shi hujjan da yake kafawa shi ne ko abin da aka sani bisa al'ada, kamar da Fir'auna ya kafa ma Musa hujja, ya ce yana kafa ma jama'a hujja kai, ya ce wa shi yafi ko Musa, ya ce am ana khairun am hadha alladhi huwa muhinu wa la yakadu yubin wa law la ulqi alayhi aswaratun min dhahab aw ja'a ma'ahu malaikatu muqtarini. To kaga duk wannan hujjoji ne, mai ake yin hujjoji wanda Fir'auna yake kafawa domin ya nuna shi yafi Musa. Na farko dai shi ne yafi shi da yake ba saraki ko ko wannan wanda ba bakin ko meke ba shi ne shi bai da bukata ko da cikin ba shi a cikin wazirar firawun ba shi a cikin yan majalisar firawun ba shi a cikin manyan mai ko sarkin dogare ma ba shi ne to amma sai ya zama to da shi da sarkin gari kusa gaba ɗaya waye ne wawayen gari za su ce a sarki ya fi kuma sai kuma gashi wallahi ka dubi an ce annabi Musa yana yana sai su fashe da dare ashe ma yana yana to yana ayyukan zama abin nan alita ne a wasa ka suke su suna yana sa amma su bayyana abin da suke so su bayyana duk da suna yana to sannan kuma sai yace to in shi babba ne kamar yadda yake cewa kai wani ce to ai Allah ne ya aiko shi to in shi babba ne kamar yadda yake cewa Allah ya aiko shi to ina alamar mulkin saboda su suna daura abin mulkin a hannu ne daura wa'insu zaramboyi sai ce to shi a saukar mishi da nasa daga sama na zinare ma sai mutane wawaye suka ce ai mu ga hannunsa kaga hannun ma ko agogo ba saboda haka yanzu lalle wannan ba to shi kenan ya raina hankalin mutane to irin wannan mai girman kai sai kaga ya kafa hujjoji marasa ma'ana liyudilla an sabili abin ya fatar da mutane ga bin tabbacin Allah yana son kar a hanyar Allah sai ka kawo irin wannan ki aure shi hujjoji ne kuma yu'fakum minhu man ufiq wanda za a batar a batar da wannan ki kudin da aka kirkiro a kirkiro wa'ansu maganganu ka ji kaman ga hankalin mara hankali wa'annan kaman hujjojin fir'auna hujjoji ne za mu iya cewa amma sai mutum ya sa hankali zai ga cewa ba hujja ba amma mai raunin hankali mai raunin wayo shi ya dauka abin mamaki lojin ɗin fir'auna abin mamaki har manyan malamai za ka ga mutu akwai mutane waɗansu mutane manyan malamai amma sun dauka ɗaukaka ta tare da mukami saboda haka ba su taɓa ganin shugabanci a ce wannan shugaba ne ba alhali ba ya da riƙe da mukami shi ya sa ma ba su ga a imma matsayin shugabanni ba saboda ba su da mulki sun ɗauka da in an ce shugaba shi ne wanda yake riƙe da iko shi ko iko a yadda yake a wannan zamani namu kujera ce ko wani gauna aka ɗauko aka je ko idan su zuru zuru ne wa'insu iri kamar ya sha wiwi sai a ce shi ne shugaba kaga ashe ba shi ba mutum ne yake da muhimmanci a kujeran ce ko wani aka ɗauka aka je shi kenan to wannan shi ya za a yi a ce kuma shi wannan ne Allah ya rako gunaji to za ka ga wasu haka su suka to wannan ai wani makami ya rike ba su lura cewa shi ya mafi karfin makamai ba duk makamai da ya fi su ba amma su suna ganin sai ka zauna kujeran makami kake shugaba wanda ya cancanci ai maka biyayya in muka rike kujeran makami ba to kai ba shugaba ne shi yasa ba su gane shugaba sai wanda ya zauna kujeran mulki to wannan ba ka ganin cewa wannan irin waɗannan mutane ba nan da nan sai a karkatar da su ba sai a ce to wannan da ake cewa to mai mukami ne yake ji sai a ce ai ko ba ne shi kenan sai mai mukami ya yi to shi kenan irin masu kafa masu gardar da ni za mu ce masu gardama da jahiya da jidali kawai da ɗai domin su karkatar da mutane gaba da tabarkin Allah ba tare da ilimi ba tare da shari'a ba tare da alqur'ani ba kitabun munif kenan to irin wannan mai yin haka nan da kofin duniya khizi a nan duniya yana da kunyata wani zikuhu yau mal kiyamata a babal harik gobe kiyama kuma za mu kona shi a azaba mai za mu ɗanɗana mashi azaba mai kuna ko kaga annan zai kunyata domin hujojinsa za su wargaje su zama tamkar ba su hujojin da ya kafa mu mutane da sannu za su gano ba hujja ba ne sannan kuma abin da kaga abin da zai rushe kenan ba zai nasara ba da wannan hujoji da yake kafawa sannan kuma shi kenan ko wannan ne aka ga ya kunyata karshe dai kawai shi kenan dai wannan galiba idan ana fasara alqur'ani wani lokaci in hankali ya kai ga wannan ana magana da wane ne sai mutane su manta da fasaran aya amma lalle wannan ko da gani domin nan nasu dinnan wani mutum ko ba lura ba wani mutum ne yake ja da annabi yana kafa wa'insu hujjoji domin ya ga cewa ba a bi annabi din aka ce gare shi akwai kunyata a duniyan nan dun ya sha kunya karshe ba shi ya nasara ba ya mu zan kuma annabi din yayi zafara akan sa to kadan kenan gobe kiyama kuma fa sai a ce ga wanda ya sha kunyan duniyan nan kawai to kuma wani zikru yawmal qiyamati azabul harik kuma za mu dandana mishi ranar kiyama azaba mai kuna ذلك بما قدم يداك وان الله ليس بظلام للعبيد ذا اشي الشيء عندي ake dan dana masa azaba yayin da ya shiga wuta yake shan azaba sai a ce wannan azaban da kai shiga dinnan saboda abinda hannuwanka biyu suka gabatar ne wato aikin ka ne ina yanda kake ta jahiliya dinnan kana kafawa kana karkatar da mutane kana ce musu in shi wannan annabi ne me yasa bai da kaza in shi wannan annabi ne me yasa kaza in kika kana mutane suna eko suna bin ka to kuma wannan kowanne sai a zo mashi da cikin irin wannan domin ma ana tajsimin azabobi sai a jassama ainihin ayyukan mutum aikin mutum sai a jassama shi saboda haka in yazo yana dana yana dana dana mashi azaba sai ya gane cewa shi kirkira ma kansa wannan abin da ke masa azaba wato sai zama kenan wani nau'in azaba ko wata wuta ta musamman ko wata dabba da take tsaran shi ko wani abin sai a ce ai kazan da kai ne shine ya zama wannan saboda kaga shi ya ja maka sakiya kowace gardama da yayi da duk lokacin da ya karkatar da mutane da wani abin da ya kawo a matsayin hujja don karkatar da mutane na ƙarya to sai a mai shi wani ko wani ya zama kwazanzamo ko wani ya zama wata dabba mai cizo ko ne zama wani wudin nau'in wuta sai a rikace mashi to gashi wannan wutan gaddaman da kai ne wannan wutan batar da mutum batar da kai wannan kuma wutan madda mutane da kai haka sai a ce zalika bima qaddama da yadaka wannan azaban da kai aka ga an jefa ka ce kake dan kana dinnan abinda ka gabatar ma kanka ne da hannuwanka wato kai ka aika kai ka sana'anta ma kanka azaba a rayuwarka ta duniya kai ayyukan da suka samar da wannan azaba ne وأن الله ليس بظلام للعبيد الله كما با مي zalunci ne ba gabai ba shi maka wannan ba kai maka duk inda kuma da nan sai kaga wadansu kuma sun shiga kyakkyawan makoma sun je kyakkyawan makoma su kuma ainihin ayyukan su na kirki ne aka maice su wayannan ni'imomi din kai kuma miyagun ayyukan ka ne aka maice su wayannan azabobi saboda haka kowa kaga yana daukan abin da ya makansa sai ce kaga da kai imani kaga abin da imani ke haifarwa da kai aikin kirki kaga abin da ake kaga waɗanda suke imani suke aikin kirki kaga su can cikin ni'ima kai kuwa wannan miyagun ayyukan ka ne da ka aikata ma kanka gashi na sune kaga ba zalunta ka aka yi ba an ce ana duk nau'o'in ayyukan mutane ana mai she su wa'ansu abu ayyukan mutane in na kirki ai ana mai she su ni'imomi a aljanna haka ma a kabari kadalik aikin kirki yana zama ni'ima a kabari mu yagun ayyuka suna zama azaba a kabari a ga mutum yana cikin kabarin sa sai ga ainihin wata macijiya ta sai ta zo ta rika tsaron bakin sa kawai ta baki kawai take tsare ta babba da musiba ce mai sai ta ce kai baka gane ni ba gulman da kake ne ai ni ne wannan gulman da yi da mutane da kake giba da kake mutane ni suna na giba giban da kai mutane ka ci mutuncin su ba suna giba shi wani kuma wani kuna mai ce to ai shi ne kaza wannan kuma duk a kabari to a kyama maka ba haka kuma ayyukan kirki su kuma sai a maishe su kyawawan ayyuka su ba mutum unci a kabari wani zo su tafi rai ta ce ba ba na biyu bangaren kamar sai ka sani ai ne kaza ayyuka ce ai da kai aikin ne aka mai shi wannan ko kuma waɗansu abubuwan jin daɗi da ake kawo masa sai a ce ai kazan aikin ka ne aka mai shi haka aka ma aljanna aka ne yake to kaga shi kenan mutum shi ya kirkira ma kansa shi sai a ce kaga wannan abin da ka gabatar ma kanka ne kuma Allah bai zalunce ka kai ma kanka wa minan nasu man ya'budu Allah ala harf وإن أصابه خير مما النبي وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين daga cikin kuma mutane akwai mai bautawa Allah a bisa harf abin da ake kira harf da larabci ana cewa harf daga nan muka samu harfi ma mun yake cewa harfi inna alqaluma ma'anansu da harf da janib da taraf duk ma'anansu da gefe
an fassara shi da wannan ma'ana, da ma'ana ne da kamar wanda yake zo
tsaye a gefen rami har hujur
ko har hujur,
akwai rami sai ka tsaya a gefe, kana tafiya a gefen rami, yaya tafiyanka zai kasance cikin takura da tsoro saboda aka yi rufawa cikin rami?
Zuwa kan yawa suka ci fasawa har ɗin nan da cewa kalik,
wato kamar yana cikin takura,
kamar a bayan dukkan yana so da yake, saboda kamar yana cikin wani hali ne na kunci a yayin da yake wani hali. To amma akwai wani fasaran harf wanda ya fa in ba harf ɗin da sosai ma'anan gefe, yana fa a lokaci yana bauta Allah a gefe, wato kamar akwai da'irar addini sai ya tsaya gefe.
In addinin yayi da shi, in yaji bai masa ba yayi waje,
yana bautan Allah a gefe kenan. Ana fassara harf ma da kwaɗayi, harf yana da ma'anoni daban-daban, har shekara ma ana ce mata harf, amma ma'anansa na lugha shi ne gefe ɗin. Ma'anan gefe in ma dai ya zama cikin kunci kalit, yana tunanin zai iya faɗawa da tsarami, ko ka yana yi a gefe ne in yayi daidai da shi, in kun ba daidai ba a waje, ke waje. Domin maganar da ya biyo baya kama da wannan mai harf ɗin. Fa in asabtu khairu mimma annabi, in alkhairi ya same shi a duniya kenan, dukiya gaga da yawa, khairi yana zuwa da ma'anan dukiya. In khairi in ka raka khaira lil wasiyati, ya daga khairi da yawa yake zuwa da ma'anan dukiya. In asabahu khairun, in alkhairi ya same shi muqami da kudi, addini ya biya, in ma annabi sai da shi haba, alhamdulillah wannan addini ai Musa ku masha Allah, ai musulunci sak, to yayi ya biya musulunci ya biya, saboda duniyan ta yi daidai. To idan ko jarabawa ta zo ya ji takura a wajen addini, wayan asabatu fitnatun in qadaba ala waje, sai ya juye fuskarsa. To ba ka ga dama yana in yayi daidai ya shiga ban ba, sai so ya fuska, sai kuma wani haka ake addini, addini ba ce ka cewa ba, addini gadi ne. Annabi Sulaiman ma kwalton zina da yake ga mukami ga dukiya, an ce addini kawai, ce an ce ciwon ya ce ban wai ana kama shi ana mangale shi ana tsaya haka kenan, to shikenan, to ba shi za a yi ba, sai je ya tubus tubus sai koma bangaren azzalumai, ya ce wayan ci ana go wannan ba su da ilimin addinin musulunci, kawai su neman tada hankali suke, ba haka ake addini, shi addini bai ci a ciwon, kuma ya ce a yi mai shugabanni bai yi. To kagan sai juya in kadaba ala waje, sai koma inda duniya ta yi daidai. To kaga shi wannan yana bautan domin amfanin kansa ne. In addini ya biya shi, ya biya masa rayuwar duniya yayi, in kuma biya masa rayuwar duniya ba ke waje, kamar da Imam Hussein alaihi salam yake cewa mutane bayan duniya, in addini ya ba su duniya yayi daidai, in kuma bai ba su duniya ba sai su koma inda duniya yake, kuma da kai ce da ma za su koma inda duniya take, su ce sun bar addini, a sun ce nan ne addini. Yanzu wannan zai koma wajen azzalumai ya zimara musu baya, ya ce kuma wannan abin da yake shi ne ma aka ce annabawa su shi ne addini. To wannan sai aka ce hasarar duniya wal akhirah, ya yi hasarar duniya da lahira, kai na yi hasarar duniya. In ya sami alkhairin nan na duniya na addini, shi ba domin addini ne ba, tunda wannan ya nuna kenan shi addinin in yayi mishi daidai ya bi, in bai mishi daidai ba zai ba, to in yayi mishi daidai ya bi, ya bi don addini ne, ba don addini ne ba, saboda ko kaga shi wannan ko da ya addinin yayi addini ne dunya biya shi a duniya ci, kuma idan addini bai biya shi a duniya ci bai ji da wahala, akwai wahaloli sai koma inda duniya take. To duniyan nan kaga ya same ta ko bai samu ba, ya sami mukami ko bai samu ba, ya sami dukiya ko bai samu ba, duk ɗaya zai bar duniyan, ba kaga ya rasa ba? To in mukami ya samu da dukiya, su za su dawoma masa ne? Za su la mahalata wata ma babu, balantana ma wani lokaci ya kai, ba ma wani lokaci ba, ma wannan ma kamar ka'ida ce lizimtacciya, sai ya ga kunyata. Saboda ko da sunan addini ne ba don Allah ba zai ga kunyata, ballantana kuma ya koma inda ya ga ɗaukaka take, ba addini ba zai ga kunyata, kaga da hasarar duniya ce. Kai kuma ya ji daɗin, in ce ko zai mutu, ba duniyar sa kare ba ya hasara ne to lahira kuma ba ni kuma yana da mini yayi aiki domin ta kaga bai da ku kaga ya hasara duka biyu ke nan ya rasa can kun bai samu ba zalika huwa khusranul mubin wannan shine hasara mabayyana wannan shine hasara a sarari wato a ce kai ka bi da abu muqaddara ma ka same shi kar wuce ba ka same shi ba ka bi da abu ka samu ya kubuce kuma wanda zaka ga wani kuma wanda zaka je ka dawo malama halaka kun baka da shi ai wannan shine babban hasara duniyan ta kubuce masa lahirin kun bai da wannan shine babban hasara to wanda muqaddara yayi addini saboda Allah sai alkhairi ya same shi sai shukr sai fitina ta same shi musiba jarabawa sai ya daure to kaga wannan riba biyu duniya da lahira dama ka abin yake in ka bi Allah nasara biyu in ka kibin sa hasara biyu to ko da za mu kaddara wanda ya bi tabarkin Allah din ya cuya a duniya ya daure ya ka gani ma muqaddara ya rasa duniya da kamar karatun mun na hajjul balaga da ba cikin sharhi wanda imam alayhi salam yake yau hudu ya hukan mun bari ya hudu bayan da wani ya ga masa wata barkar magana ne yace ainihin zilla a ta'an Allah yafi izza a sabon sa zilla a ta'an Allah yafi izza a sabon Allah kai wo ana daukaka ne amma bisa sawa ma Allah wannan ba daukaka bane gara a ce kai ba kon kwawo ne amma da Allah da ce ka san babban mukami a sabon Allah yad'u min dunillahi ma za yadurruhu wala yanfa'u dalika huwa dalalul ba'id yana kiran wani ba Allah ba abin da ba zai cutar da shi ba ba zai amfanar da shi ba wannan abin da yake kira shine bata mani sace yad'u man darruhu aqrabu min naf'i da bi'sar maula wa bi'sar ashir yana kiran abinda cutansa gare shi shi yafi kusa da amfanin sa wato ya fi kusa da cutar da shi fiye da amfanin shi to wannan kuwa tirma wannan ya zama shine maula kuma tir ya zama wannan shine ainihin mai taimako domin ashir shine dangi wanda suke wa ashiratin hidla hituwi ashir da kaman wanda yake tare da kai ma'ashara kuke hulɗa da shi aboki ba to tun a ce wannan shine maula mai taimako kenan kuma tun da ya zama shine wannan ashir abokin kenan garba duk masu fassara a da duk gunki ake nufi gunki shi kenan zai ga kawai kama na baka labarin mutanen nan muna iya haɗin wannan a in muna ba da tarihi amma wannan aya ana magana ne da na farko da na ƙarshe saboda kuma yanzu wani rukun wani Allah a matsayin mai taimako yanzu mutane ne aka riƙa akan da yawa wanda ake ganin suna da ƙarfi ko hukumomi ko hukumomin ƙasashe masu ƙarfi kuma su ne ake ganin suke da ƙarfi in kana tare da su ka kama dayar kana da wanda su taimaka maka to sai ya zama na wato su wa'annan kuma sun fi kusa da su cutar da kai fiye da su amfani ka bil hadis su ma an ce maka su in ma suna iya taimakon ka an ce maka suna taimakon ka ne taimakon ka su suke suna amfani da kai ne a matsayin makami na su amfani da kai fanko in sun gama su kawar annan suka ga amfanin ka ya kare ka zama musu ɗawainiya sai su kawar da kai shikenan a wannan lokaci namu yanzu irin wannan bautan ake tafa mai sai zaka ana hankurin a sami shiga wajen masu ƙarfi ko da ba akan shirya suke ba ma da kan shirya suke ba da amma dai kan da ƙarfi yake nan mutane suke nan suke rata suna ta nan ƙarfi yake to na tana iya hadda fasaran gunkin ma a fasara domin akwai wasu hadda haka nan sukan hada da wayansu yan tsabace tunanin cewa wannan zai yana taimakawa koda tsafin nan ko an sa mashi aya an ce mashi tsibbu an ce tsibbu ake yi to duk daidai yana nan tunanin cewa nan taimako yake nan mafita take nan ƙarfi yake nan ne za ka sami muƙami da kuma iko da dukiya da mukami kan ana samu ne ta wannan hanyar a karkata zuwa ma'abutan shi a samu to wannan kuwa labudda ba za a tsira daga khusranul mubin ba asaran duniya da lahira domin muqaddara ana iya samu mukami wannan lokaci ba a samu ko duk wanda ya ga dai kan samu ne yawa wannan lokaci ba a samu to muqaddara ma ana samu din an samu in ce ko za a rasa in an rasa me ne akai kenan hasara to an je lahira fa babban hasara ta ga hasara ne domin lahira nan ne abin hankoro tun da shine in ka sami na lahira yana da wawa har abada ne ba ya kare wannan ko koda menene ma zai zo ya kare to shine yake da ya karshe ce labisal maula a ce wannan wanda ka rika kake ganin taimako da karfi a nan yake gashi kuma shine wanda ya tabar da kai to turma wannan ya zama mataimakinka mataimakin da zai tabar da kai to tur kuma ya zama wannan shine abokin hulɗarka wanda zai ba ya ce to wallahi ko a lahira ko a tsare da sarka daya kaga mai gidanka da sarkoki kai kana tunanin yanzu ga sarkokinka kana tunanin a taimake ka a warware inda a nan duniya ne aka kama ka wajen wa zaka je wajen mai gidanka ko ya taimaka to can kuma lahira ce ga shi ka ganka da mari ka duba haka sai ga marin mai gidanka ya gana ka to yaya ka je ka ce ranka ya daɗe a cire man mari sai ce dubi nawa in ban cire ma ban iya cire ma kaina ba na iya cire maka to la bi'sal maula wa bi'sal ma'ashir tun a ce wannan shine abokin mu'ashara ɗinka tun kuma a ce wannan shine maulanka inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar inna allaha yaf'alu ma yurid to gida ma kullun kaji karshe mummuna sai kaji kuma kyakkyawa in kuma kaji kyakkyawa kaji mummuna ka abin kyakkyawa to zai a kawo mummunan karshen miyagu masu munanan ayyuka sai kuma a kawo kyakkyawan karshen masu kyawun ayyuka haka abin yi ko ina ka da alqur'ani sai ya tunatar da kai wannan in ya nuna maka aiki a nan duniya zai kawo muna ku kuma makoman aiki duka kuma biyu mai kyau da marasa kyau to su ko wanda suka yi imani Allah ta'ala ce Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani suka yi ayyukan kirki gidajen aljannan da ƙoramu ke kwarara ƙarƙashin su to su ko mu'minai wanda suka yi imani suka yi aikin kirki suka yarda da annabi suka taimake shi suka dake basu yi rauni ko suka ga cewa taimako na wajen wani ne ba suka ga kamar ko ma dai ya za a ci karfin su ne su aka dai sa musu jarabawa kuma suka dai daddake suna sun dogara ga Allah ni'mal wala wa ni'man nasir Allah ta'ala shine ni'mal wala wa ni'man nasir to sai zama to shi Allah din sai taimake su a nan basu gama da kunyata ba a nan duniya sannan kuma gobe kiyama shine mai shigar da su gida aljanna to domin suka manta gidajen aljanna gidajen dawama wanda ƙoramu ke kwarara a ƙarƙashin su Allah su fata aljanna da wannan saboda akwai aljanna a lokaci yana nufin lambu ne wannan lambun zama da shuke-shuken itatuwa da gine-gine da ƙoramu sun kyakketa suna kwarara da ruwa iri ababen sha daban-daban inna Allah yaf'alu ma yurid Allah yana aikata abin da yake nufi aikatawa haka ya so wato kenan kyakkyawan ƙarshe ga mutanen kirki man kana yadhunnu an lan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirati falyamdud bi sab'in bi sababin ila as-sama'i thumma liqta falyanzur hal yudhibanna kayduhu ma yajid wanda bi yake zaton Allah ba zai taimake shi ba a duniya da lahira wannan da yawa masu fasara sun ce ba zai taimake shi ba yansura hudin nan yana komawa ga wani ne don suka ce yana komawa ga annabi cewa wanda duk yake zaton Allah ba zai taimake annabinsa ba wasu kuma suka ce a hudin yana komawa ga man kana yadhunnu din wato shi wanda yake tsammani Allah ba zai taimake shi ba kenan mai zaton Allah ba zai iya taimakonsa ba to bari mu lura da siyakin karatu ana batun masu rukun
masu yin addini ne don ya biya musu bukata. Idan addini ya biya musu bukatun duniya lafiya, in bai biya musu ba, ba su bashi, sai su ji inda suke ganin za su san biyu bukata, which means wa'annan mutane bukatun duniya da ne suka. To sai aka ce shi wannan wanda ya irin wannan aiki ya hasaran duniya da lahira, domin ya riƙe abin da ba zai iya tsinana masa komai ba, ba zai iya cutar da shi ba, ba zai amfanar da shi. Kuma aka ce tur da wannan ya zama shi ne abokinsa, mataimakinsa, mai taimakonsa. To sai kaga ana batun ba za ka riƙa ya taimake ka kenan. To ta yiwu wani ya ce to ai in mun riƙe annabi domin ya taimake mu, muna ganin ƙarfi na tare da shi, zai kuma iya taimaka mana ɗin, shi ya sa muka riƙe shi. To muka ga yana da rauni, bai da ƙarfin da zai iya taimako mu, sai mu je wajen wanda zai taimaka mana. To shi annabin wa zai taimake shi tun da ma ba ya da ƙarfi? Kamar yadda wasu aka ce ya gabata a suratul al-Imran, wanda suke cewa na sha'an tusibana da'ira, aka ce wasu gungun mutane ne suka dinkaye cewa ainihin lalle fa da walakin al'amuran annabi, cewa anya ko zai nasara, sun dai yadda da shi, amma kuma yanzu suna ganin tana iwa juyi ya zo a kansa. To sai sa shi na sha'an ta kuna an tusiba na da'ira, na sha'an tusiba na da'ira. An wasu fasar da'ira juyi, wanda wasu ka ce na yunwa ne, kamar idan yunwa ta taso wasu ka ga sa su ce annabi bai da abincin da zai ba su, su ko yahudawa suna da abinci, sai sa sai suka zama abokanan yahudawa a wancan lokaci. Wannan sura madaniya ce, suka zama suna baki biyu, su je wajen annabi su je wajen yahudu, amma wasu suna tare da annabi din, sai dai kuma suna zaga ta wajen yahudu su san cewa ran da suka yi nasara, to su ma fa suna tare da su. To su wa'annan mutane suna tsammanin annabi zai nasara, kasan mutum yake banda yi zai, inda yana tsanin annabi ne zai nasara la mahalata, dole ya sa wannan a cikin lissafinsa, ko da ya ga annabin yana da rauni. In ya ga annabi yana da rauni, yana tunanin cewa amma dai la mahalata zai nasara, ƙarshe nasara ta zace. Ka zama sukan in suka yi baki biyu tsakanin maƙiya biyu, musamman a zamanin fitina an sha irin wannan, sai mutum ya raba baki. In yana tare da wannan, ko da waziri ne akan samu, in su wazirai su yaka, in suka fara ganin za a kashe su, sai su zaga su gamoncan, mu kuma muke injira ce yake wa'annan blunders ɗin da kake ganin ana samun nasara a kan shi. Saboda haka idan an kammala muna nan dawo, sai su yi baki biyu, saboda suna tunanin duk inda nasara take a nan suke, wannan za su kasance da shi haka abin a gama da shi, an gama da shi sai su koma can. To saboda su suna ina suke ganin suke bidan taimako inda ƙarfi yake. To yanzu wannan manzo yana kira, gashi ana fafata, yana fama da maƙiya ta janibobi daban-daban, ga janibin mushrikan Laraba daga Makka suna ta kawo mushare Qurayshawa, ga kuma an sami Yahudawa a Madina, ga kuma wasu a gida masu baki biyu suna tare da annabi, amma dai suna tsanin inda nasara take nan suke. To ba su ganin akwai alamar nasara tare da annabi, saboda mene? Ta ina annabi zai nasara? Ta ina zai nasara ko gamu? Wa zai ba shi nasara? Yawwa, to su ba su tsammanin haka, saboda suna ganin cewa ƙarfi yana tare da wanda yake da ƙarfi ne. Nasara tare da mai ƙarfi, su ne ganin ko ya fara kaman gaba kaman ko ta na sai ga alamun ko zai ƙarfi ya ci ƙarfin wancan, sai kuma ga alamun kaman da aka yi Badar aka gaji aka ji da daɗi, da aka zo sai aka yi Uhud, kuma ta na kuma sai aka musu hajji har sai ga Handak kuma ya zo, sai ana wani lokaci ana alamun an yi wannan abunan ya dai, in dai kullum Badar ne yawwa kowa ilmi annabi, kowa in kullum Badar ne kowa zai yarda, amma wata za ka yi Uhud za ka ga mutum ya fara shafa kiyar cewa anya kuwa za a yi nasara kuwa ne. To shi ne Allah ta'ala ke cewa man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah,
in ka koma da lamari ne mirin ga annabi kenan ko da ke magana duk sai ba ana magana annabi bane amma ka lura ai ana magana tsakanin gungun mutane biyu wa'annan taron na san da annabi wa'annan kuma suna gaba da shi wasu kuma suna bayyana bayyana ko to wanda da yake tsammanin Allah ba zai taimake shi ba an ka ce fara ga annabi kenan to fal yamlud bi sababin ila sama to ya zurara ko kuma ya daura igiya kenan sabab igiya ya zuwa sama wato sama anan bayan nufin saman duniya ba mun saman rubi ma ai sama ne to rubi a daki ina ne saman shi hausa makai kaza ko ko makala wannan sama to ya sa igiya makala kowa ya sa igiya a sama ma'ana kaman a rufi ko a itaciya ya daura to thumma la yaqba sannan ya shaƙe wuyansa kaza akwai wasu akwai so mun bakin ciki ya cika su kan rataye kansu ko mun bakin ciki ya cika su kan je su raya sai kansu sa igiya to shi ne kamar haka ne yake cewa to ya sa igiya ya kulla ya sa a ɗaya wuyansa sannan ya saki kansa kasan masu rataye kansu kan hau ne su ɗaura sai su hau kan wani kujera sai su saka masu tunkuda kujera sai su ta watsal su yi abubuwa su fito musu su idanun su daddalo sai a samu sun mace to shi ne to ya irin wannan saboda baƙin ciki fal yanzu har yi zai fana kai duhu ma ya gida ya ga cewa to wannan aiki nasa ko zai tafi da baƙin cikinsa wato ma'ana wanda da yake tsammani Allah ba zai taimaki annabi ba to ya rataye kansa don baƙin ciki ya mutu don baƙin ciki ya kashe kansa don baƙin ciki amma mene Allah zai taimaki annabinsa wato sai addinin nan ya tabbata ko kun ki in ka ji haushi ka mutu ma'ana kenan wannan wata fasara ce amma ko da ran ce ko suna cewa man kana yanzun din nan yanzu kuma ya koma ga man kana yanzun din kusan ma aka yi fasara shi ana ya ce war ma'ana man nazarar bihi nazara وضاق عليه مخرجها وبئس من ويويئس من أود الله في الدنيا وثوابه في الآخرة مع الصبر فلينتهر شنقا وخرقا ثم يرى هذا يذهب لآلامه ويتحقق مرامه وكاغي تينا وطوانا كاغي أنا يمغانا كيم تين تينا بدكتي غنين تي وطوزيوك وعلا يتمكيكا amma ban san kai wannan ya dace da siyaki magana din wancan mai fasara annabin ya fi dacewa da siyaki wanda duk yake ganin cewa baya fatan cewa imaninsa ya imani da Allah da annabin sai ba Allah da annabi sai Allah ya taimake shi ya bashi nasara to idan bakin abin idan musiba ta sauka masa ya ji kuncin musiba din kuma ya yanki kauna daga taimakon Allah da lada a lahira tare da dauriya to ya rataye kansa ya ga cewa to wannan baƙin cikin da wahalan zai tafi sannan kuma zai cimma burinsa in wannan fasaran ya yi shi ma wata fasara ce wato kenan wato ka dogara ga Allah ma'ana ka dogara ga Allah ka san cewa Allah ta'ala shi ne mai taimakonka kuma ka dogara gare shi in wahala ta sauka ka daure har Allah ya kawo mafita karka ɗebe ƙauna daga taimakon Allah in ko har ka ce a ba haka bane kai in dai musiba ta sauka sai abin nan sai ce to yi duk abin da za ka yi ka ga ko ka kwaci kanka amma ina ganin fasaran farko ya fi kaba domin su a wannan lokacin ana magana dangane da waɗansu mutane da suke neman bidan taimako a wani wuri ba a wajen Allah ba don suna ganin annabi ba su ga alamar nasara tare da shi ba suna bayyana ne annabi ya samu tsaro in bai samu ba shi kenan to kuma lallai irin waɗannan mutane an rayu da su wanda su ba su tsammaci annabi zai nasara ba amma sai daga ƙarshe yanzu suka ga yayi nasara din to sai suka yi likimo suka yi ta abubuwa yayin da suka ga sun sami ƙarfi kuma sai suka fito da maikansu na tun gabansu da annabi din na tun lokacin da aka aiko shi da saƙo ne suka yi ƙoƙarin su murƙushe shi tun a Makka ya hijira suka bi suna ne masu murkushe shi, sannan kuma yanzu yayi zafara addinin sai aka gudarar kuma suka ga babu halatta suka samu kunyan duniya kafin kunyan lahira, domin ƙarshe Allah ya taimaki annabin nasa ko addinin kuma ya tabbata da yawa.
وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد وهكذا ما كسوكر بشي وانا القرآن فيه آيويني ما سبياني وجوجي كسري وانا سكي بينا قسجن أبن دي كفارا وأن الله يهدي من يريد كما الله تعالى ينا شرير دوان دي يمكن شرير دشي تاني سوكر بياني واني يهان كرتا يغاني ونكما كغشي كما shi ba dai shirye din ba, to Allah ta'ala yana shirye da wanda ya nufe shirye da shi. Innal ladina amanu wal ladina hadu wasabiina wan nasara wal majusa wal ladina ashraku inna allaha yafsulu bainahum yawm al qiyamah inna allaha ala kulli shay'in shahid. Wanda suka imani mu'minai kenan, musulmi wanda suka bi wannan manzo sallallahu alaihi wasallam sune wanda suka imani, da wanda suka yahudanci aka ce yahudi kenan, wallazina abu yahudi kenan, wan wasabiina da sabi'awa nan ya wannan mai fasaran ya ce sabi'awa din nan ba'ifatun ne kanat ala dini nuhin wa tahawwalat minhu ila ibadatil mala'ika ta'awul kawakib kama qila ay wa kama qila, don sabi'awa din nan da yana tafamun kowa ne na fasaran su ne sabi'awa, don fi'ilan mun san yahudu din har yanzu akwai mutanen da suke cewa su yahudu ne, mun san kuma nasara har yanzu akwai mutanen da ake ce musu nasara, mun san majus akwai wanda ake ce musu majus, amma sabi'a su sai suka cige mana duhu, domin ba mu san wa'ansu mutane a halin yanzu ana ce musu sabi'awa, amma su lokacin su Quraysha su da kiran musulmi sabi'awa su ce sabaa, ma'ana ya tsance ya tsance wai daga addinin iyaye da kakanni, har ma waɗansu mutanen wani gari da suka ga Khalid bin Walid bayan fatuwa Makka da aka tura shi ƙauyen su, da suka gan shi suka ji tsoro sai suka ce sabaana sabaana, suna nufin mu musulunta mu musulunta, saboda suna da fuskacin su Quraysha ta fuskacin ingili suna ce mu musulmi sabi'awa laqar sabaa, ma'ana ya bi manzo Allah kenan, manan sabaa ya san cewa to ya bar addini yayi da kanka, to sai suna ce musulmi sabi'a, saboda ko wayannan ma da suka ji tsoro sai suka ce sabaana sabaana, ma'ana mun musulunta, tunda ba sun dauka sa al musulmi ana ji mai sabaa ba sabi'i ake ji mishi, to amma an kwanan nan ba da jima ba ce an shekarun nan aka ce an gano in su mutane suna zaune a kudancin Iraq sunan su sabi'awa, kuma sun ce suna da littafi sun ce suna bin addinin annabi ya ayyana, wannan kwanan nan ne sai aka fahimci ashe akwai sabi'awa ne tuntuni ba mu sani ba, sun ce suna bin addinin annabi ya ayyana kuma suna da littafi da suke karanta, to saboda haka sai ga dama wayansu almarzun suka ce sun ce lan dina hadu wasabi'in sai su ta'ifatun min al-yahud, haka suka ce ta'ifatun min al-yahud, amma ba a san su ba, nun kuma sai rai mai fasa ce an kila ne kama kila an ce wa insu ba'ifa ne daga suna bin addini da annabi Nuhu, kuma daga basu suka kuma suna bauta mu mala'iku da taurari kamar yadda dai aka ce, kaga ba tabbas ke, to amma wannan tabbaci hakikan mutane aka gan su suka ce sunan mu sabi'awa, mu kuma muna bin addini annabi ya hayani kuma ga littafi muna karanta, to sai aka ce to shikenan wannan yayi al'amarin sabi'awa ashe ahlul kitabi ne, za a iya daukan wa'annan sabi'awan a matsayin ahlul kitabi, amma ba za ka bar duk inda ka ji an ce ahlul kitabi ana nufin yahudu da nasara, to su wa'annan mutane ban sani ba game da al'amuransu, ko tun da annabi ya haya ya yi zamani da annabi Isa, wala Allah shi addinin nasu ya hada da wani abu na addinin annabi Isa, kuma ko littafin da ke hannunsu ya kama da na nasara yanzu koko irin na yahudu, ne littafin yahudu babu littafin ba a matan Isa a ciki sam a littafin su, to su littafin nasu zai kasance akwai ambaton Musa da Isa ko menene ke ciki dai, ala ayi halin dai su ne da Isa mai awalin a bisa ganin da aka gano, kuma wannan yan shekarun nan ne kwanan nan aka gano akwai sabi'awa ne fi'ila,
to nasara kuma su ne nasara su malumai ne yanzu ana ba a ce musu haka na akan ce musu masihiyawa ne don haka suke kiran kansu masihiyawa kuma yanzu sunan ya waita haka ake kiran su nan ana ce musu kirista ma'ana da daga sunan masihi masihi shi ne da suka fasara suka a harsunan lumbogin turawa sai ya koma kiristus da girikanci kowane da yadda yake ba za turawan ingilisa suka ce christ to sai kuma sai suna ce addinin kiristanci to sai zamanin kuma sai da ya zo da yake ya zo ta hanyar turawan ne sai aka yi mashi kaɗaƙin wannan suna amma wajen larabawa da yake su dama ba turawa suka kai addinin kiristus daga wajen larabawa ne ma ya tashi ya yi wajen turawa suna ce musu yanzu masihiyawa kuma akwai larabawa masihiyawa da yawa wanda da yawan mutane ba san wannan ba za ka ga mutum balarabi sosai tun asalin kakannin su kiristai kuma ba bature ba su wannan kiristan da muke da su a nan wanda bature ya kawo musu kiristanci su sun ɗauka duk balarabi musulmi ba san cewa akwai kiristoci ba wanda su kiristocin su sun gada ne su ko wannan ɗan mulkin mallaka suka kawo musu su an can ko sun gada ne tun iyayensu da kan su ne ma asali to su masihiyawa yanzu suke kira kansu to su wannan malumai ne kenan wani majus kuma har wallahi shi ma da yawan mutanenmu in sun rubuta littafi suna cewa majus su ne maguzawa har ma suna cewa wai ainihin kalmar maguzawa ai daga majus sai aka ce magus sai aka ce magusawa sai ya zama kuma maguzawa wai ainihin kalmar maguzanci ya fito daga magus ne magus kasan wasu suna ce majaga to ta yiwu haka ne ta yiwu daga magus majus ne kuma magus ya zama kuma sai aka ce ba ma wasu na cewa anya kwa ba ga su ana ce musu ba ana ce guda ɗaya ba ma guje ba ana ce wannan sun guje ne daga mutane sun gudu ne saboda haka su ga magudawa ne ya zama maguzawa to kuma menene dai amma lalle maguzawa ba su ne majus ba don mutane suke ci muke ce maguzawa a nan muna nufin su ne irin hausawan nan da ba su da addini wanda suke ba su da wani addini illa yan abin nan takalidansu suna noma amma su kanci su da wani addini ban da noma amma suna wani su yan tsabace wanda aka kwashe albarkacin gonan wani a koma da shi wani wani a ji a ɗan wasu abubuwa a ce mutum ya tsirara ya kwana a inuwan tsamiya ya yi mai sai ya su so kulle sai kawai a ga wata gona tana komawa baya shi kuma gonansa ta yi ƙarfi wai ya ɓace albarkan gonan manke to ma wa'annan ne su ake ce maguzawa to maguza a nan ne ake ce amma gaskiyar magana ita ce majus ba su ne maguzawa ba kuma su ne wanda ba su da addini ba kuma su ne masu bautan gumaka ba majus kamar yahud da nasara da sabi'awa waɗansu mutane nan a nan ya ce musu ya ce wani majus sai ce ya abuduna nara wa yaquluna alkhairu minan nuri wa sharru minal zulma haka ya ce to su akwai majus yanzu sunansu kenan majus su ne suke addinin da ake ce suna bin wani mutum ana ce mashi zardusta ba mu san wannan zardusta din ba mu san shi ba san kowa ne zardusta din ko wani annabi ne a dacin aka taɓa yi daga baya mutane suka jujjuya addinin nasa ya zama wani daban kamar yadda na isa isa annabi ne an ba da labarinsa a alkur'ani to amma muka isa da muka sani sai mu ga wannan mutane sun juya shi ya zama wani abu ko saboda haka ba mu maki kila zardusta din na annabi ne abu ɗaya ne zamu isa mu musan waye da zardusta amma masu addinin zardusta ana ce musu zardustawa har yanzu akwai su ana samun su sun ba su kai ko miliyan guda ba sun kai wa'ansu ko 1800 ko abin da ya kama da haka ana samun su a Iran a yanzu da cin shi ne addinin Farisa na tun kafin bayyana musulunci to su ma suna wa'ansu abubuwa waɗanda suka yi kama da Ahlul Kitab amma ba za mu iya sa su Ahlul Kitab ba saboda ba mu san labaransu suna da littafi suna karanta kuma tun suke da littafin tun irin tsohon rubutun Sanskrit kuma suka riƙa wa'ansu abubuwa na addini irin nasu haddasa jada ciki su sa dogon riga fara su rufe wani abubuwa to kuma su in ka same su yanzu ka ce musu kuna bauta wuta suna cewa tsam su ba su bauta ma wuta amma suna bukukuwan su da yawa akan kunna wuta amma ba su taɓa cewa ita wutan ita ce ubangiji ba to tun da yake ba a ba mu labarinsu ba ba mu san su a jerin ahlul kitabi ba ba a ɗaukar su a matsayin ahlul kitabi zancen nan da ake ba mu ɗauke su a matsayin ahlul kitabi duk da suna waɗansu abubuwa da suke kama da na ahlul kitabi kamar su ibadodinsu suna ɗakin ɗakunan ibadodinsu suka riƙa yin sujjada su koko goshi sannan kuma suka riƙa waɗansu abubuwa da ya matan su kan lullubi mazan su sa dogon riga suna waɗansu abubuwa da haka suka riƙa bukukuwan su amma da rusu da yawa da yake maza nan masu addinin da rusu duk sun zama musulmi mafi yawan su saboda haka kaɗan ne yanzu suke riƙe da wannan addini kaɗan ƙwarai ƙwarai amma har yanzu akwai su to su wannan magana da ake duk cikin maganar waɗannan gungun masu addini daban daban muminai su ne musulmi da yahudu da sabi'awa da nasara su ne masihiyawa da majusu su ne masu addinin zardusta wanda zai na ashirar kuto kaga tabbatar su wanda an bambanta su da wanda suka yi shirka kaga an wa'annan kamar an jeren sasu ba a ce masu dumu sunan su mashirukai ba sai aka fi da su daban aka ce kaza da kaza kaga wa'annan suna da awon addini ke kaga duk wa'annan da muka lissafta suna da awon suna bautan Allah mahaliccin sama da ƙasa Allah ɗaya duk suna da awon haka ko da sun kasa gane ubangiji ne kamar da nasara suke cewa ubangiji uku a ɗaya ne amma dai sun yarda Allah suke bauta mu in ka tambaye su suke za su ce maka Allah duk ubangiji ɗaya ne to kaga majusu ma sun shiga jimla a wannan to sai aka ce wallazina ashraku to wanda sun wallazina ashraku ko wanda suka ɗauka ubangiji na da yawa ke kamar masu bautan gumaka wanda suka ɗauka kowane abu na da ubangijinsa ubangijinka ba gashi to duk dai waɗannan gungun mutane inna allaha yafsulu bainahum yawmal qiyamah Allah zai raba su a ranar kiyama ma'ana a nan duniya kowa yana yin abin da yake ganin shi ne daidai ana cakuɗe makila a ƙasa ɗaya ana cakuɗe kowa yana ta nasa to amma gobe kiyama za a ce ina muminai sai a ware su ina yahudawa sai ina sabi'awa ina nasara ina majus ina mushrikai mushrikan mun ma suna da gungu-gungu su ma sai a kira gungu-gungu duk dai mushrikai ne masu yayin giji burjik waɗannan ko da aka lissafta su sun ce ubangiji ɗaya sai dai akwai kowanne da yadda ya ce shi ne haka nan ubangijin yake to Allah zai raba tsakanin su gobe kiyama fa yujazi kulla ta'ifatin bima kasabat yema kowace gungu kowace gungun mutane ai musu hukumi ai musu sakamako da abin da suka aikata ina muminai a kira su a masaka ko ina yahuda a masaka haka inna allaha ala kulli shay'in qadir allah mai iko ne kan ko al shahid allah mai shaida ne ga allah inna allaha ala kulli shay'in shahid allah mai shaida ne kan komai ma'ana ya san duk abin da suka yi kaga wannan abin da ake fadi ba ana nufin cewa duk gungu mutanen nan kowa yayi daidai ne ba ko kuma kowa zai abin da yake nufi ko abin da aikata sa aiki dai ya ji sakamako dai jinsin aiki saboda haka wanda abin da aka ce wallazina hadu wanda suka yahudanci yahudi kenan mu a fahimtar mu Allah ta'ala ya aiko dukkanin manzanninsa da addini ɗaya wannan addini shine islam inna addini inda Allah da islam shine addinin adam shine annabi addinin Isa Idris Nuh hazza Ibrahim hazza Musa hazza Isa kai zuwa manzon tsira manzon ƙarshe sallallahu alaihi wa sallam duk addini na Allah a wurin Allah addini ɗaya ne ya aya ma aiko annabawa daban-daban a lokuta daban-daban ga mutane daban-daban ya kammala su da manzon da yake shine na ƙarshe wanda shine addinin sa shine ya zama lazim akan kowa har ya zuwa tashin kiyama to amma wasu sun tun a lokacin wasu sun bibbirkita addini domin duk annabawa sun zo da alƙawarin imani da manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam yayin da Allah ya turo Musa da saƙo ya turo bi akwai bayanin annabi a cikin littafin sa a tawar da cewa kuma in ya zo shi za a kaga addinin su ya kare kenan daga zuwan wannan manzo. To inda annabi addinin Isa yazo shi kuma shi ma kanshi littafin Isa sunan sa Albishir, ma'anar linjira kenan. Albishir menene? Ma'anar Albishir mai Albishir ga mai Albishir? Albishirin ku duniya manzon nan da zai zo na ƙarshe, wanda duk duniya shine manzon sa na kowa da kowa ya kusa zuwa. Shi Isa mai Albishir da zuwan wannan manzo. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Zama mubashir shi ainihin mubashir ne shi. Har yanzu da Larabci suka ce Albishir, suna ce mai addini sosai Albishir. Tafsir ma suke kiran shigar da mutane masihanci, sai ce mishi tafsir. To amma dai an manta da me ake ma mutum Albishir din. Albishir da zuwa annabi kuma ya zo, ba kuma sani. To kowa sai ya ɗauki wani ɗan gungun addinin ya yanka ya cire, inda aka yi faɗi manzon ƙarshe ɗin ya rubuta ya zuba nashi. Aka tafi aka sai aka zama yanzu an sassaɓa an sa kowa ne da irin abin da yake. To gobe ƙiyam kowace gungun mutane za a zo da su a yi musu hukunci. Don Allah shaida ne kan abin da kowa ya yi. Wannan aya ba ta ce wannan kowa da ba ta ce kowa daidai ne. Sun sa ko su masu wasu a irin wa'annan aka riƙa kawo su. Akwai ma wannan ma a sarari bai nuna cewa bai ce ya dai ce ko kowa za a mishi sakamako ne. Ko wani sura wani sa'ayin da akan jero sunayen wa'annan jinsin sai an nuna cewa Allah zai cika ma kowa ladan aikinsa, sai mutum su ka gani. Sai su ce a ce shi addini ne, kowane kowane ma kai. To ba haka ba ne. Kowane mutum za a tambaye shi dangane da abin da aka lizinta masa ya yi ko bai yi ba. Ba a ɗauki alƙawarin manzanni akan imani da wannan manzo ba, ba su sanar da wannan ba. To ya je ga waɗanda suke yanzu, ko an birkita musu littafin? Za dai a tambaye su. Kaga kowane generation za a tambaye su da abin da suka yi kenan a zamaninsu. Mu yanzu gaskiya ba za mu ce ma wanda suka bi addinin annabi Musa yahudu ba, haka kuma za mu ce ma wanda suka bi addinin annabi Isa nasara ba. Saboda wanda suka bi addinin Musa sahihi su musulmi ne sunansu, haka wanda suka bi Isa sahihi ne, haka wanda suka bi duka annabawan da suka gabata. Amma wanda suka bi ƙirƙirarrun addinai, to da akwai dai bayani in an rarrabe kowa ne a ce to wannan addinin aka tabbatar mishi da cewa ƙirƙirarren addini ya bi. To kaga akwai wanda ya ƙirƙiro addinin sai ba shi sakamako. Idan wani ya ƙirƙiro addini ko da ya jingina sunan Allah da sunan annabi Allah a ciki, amma dai shi ya ƙirƙiro, in aka je wajen su gobe kiyama zai bada lada? Tunda yake shi ba Allah bai umarni da wannan ba. Saboda haka dai kaga ma'anan Allah ya san duk abin da kowa ya yi, zai kuma ba kowa sakamako da aikinsa. Allah ka karshe mu, ya sa mu bi hanya madaidaiciya. To ban san ko wannan magana in ba mai nakan galo magariba tana yi da ɗan wuri yanzu. Wannan karin da cikin da muka tashi da kafin mu isa gida duk magariban ta riga ta yi, ko za mu ɗan duka tsayawa kafin shida ɗin insha Allah. Ma tsoron nan gaba, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Okay, na ranar nace ina tuna zan tunatar da mu dangane da yawmi da'awul ard. Abe kasance gobe kenan insha Allah. Da yake an yana cikin kwanuka hudu a shekara da aka keɓance da yin azumi, wato yana da lada mai yawa yin azumin ranar yawmi da'awul ard. Akwai addu'a da ake na yawmi da'awul ard, yana a cikin mafati da kuma yin azumi ne, su ne dai ayyukan kawai. Mutum ya duba zai ga akwai sallah ko raka'a biyu, ba sai na faɗa yadda yanzu da ake ba, da sallah raka'a biyu da addu'a da kuma yin azumi shi ne muhimmin ma aikin wannan rana ɗin. Saboda haka kar a manta an ce azumin yau da hawul ardi na daidai da azumin shekara 60 ne ko? Kamar ya daidai da azumin yau al'ada kenan, kamar shekara 60 kana azumi. Saboda kar mutum ya sake ya in ma dama mu yana azumin alhamis, kowace alhamis yana azumi ba damuwa, sai ninya biyu da ninyan alhamis da yawmi da'awul ard an yadda shi idan kai azumi ɗaya da ninya biyu za ka iya samun duka. Dama al'adanka ne azumin alhamis ka saba kana yi, ba wai yanzu ne kana sha duka yi ba, dama kana yi. To zai zama alhamis ɗinka nan kuma gashi ya zama yawmi da'awul ard. aw kuma ranan arfa wanda yake shine 9 ga watan zilhijja ba lalai ranan da aka yi a hawan arfa ba din kana kallo a talabijin ba ko wasu masu rudaddu masu irin wannan sai mu ce musu misali in kun ce mana a makka yau ana arfa saboda haka dole mu shine arfa a wurin mu shine 9 mu kuma tana yiwa ya dauro sallah ne suka ce ba zai yi ba sai mu ce musu to manyan malamai idan na duba naga tunda yanzu kuna amfani da cewa ana gani a radio ne in na duba naga mutane suna kan arfa suna addu'o'i to ni kuma a garin mu dare ne ba ya sheikh ya zan yi in azumin da daren sai ko ranar 9 ga wata a garin ku shine arfa ka yawa in ka je can awan arfa ranar in kana can makka sai ka je sai zama arfan makka shine naka amma 9 ga wata a garin ku in a india kake ran 9 ga wata a garin ku in a nigeria kake ran 9 ga wata a garin ku sai kai azumi ranar domin lalle yanzu zancen da muke wasu in dare ne wasu rana ne in ka bude talabishin zaka ga makka ana yin isha muku sun na gama ishan ba sun gama ishan su to sai mu ce mai ya sheikh yanzu na bude talabishin naga makka ana shan ruwa gashi kuma mun gama al'asar su kuma suna bude baki ina iya bude baki ne tunda makka ana yi in yace mini a'a sai in ce ashe kaga da bambanci ke kidayan kowa da bane in kuma na bude talabishin naga ana arfa a makka ni kuma dare ne a wajen mu kamar mutumin New York shi dare ne tsundum rana a makka dare ne a can wajen su ko ya zai ke ya zai yi azumin da dare ne saboda ka ran 9 ga wata ne aka ce azumin shi yana da shekara 70 sai kuma ranar sauran ranakun su ne ranar maulidin annabi 17 ga watan rabiul awwal da kuma ranar haihuwan sahibul asrul zama nisfu sha'ban 15 ga watan sha'ban to wannan wa'annan kwanaki hudu su ne aka keɓance musamman suna yin azumi a cikin su yana da ƙarfi wato mustahabi ne amma mustahabin yana da ƙarfi Allah ya kafa da shiru ba ta bayyana mu annabi cikin kanta da shiru da mu da shiru cikin tabbata da barka babana ta na fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kuma babana babana la tuzi qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antar rahim subhana rabbika